والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan lokaci a rana ta 4 ga watan Ramadan yau azumi 4 sannan shine majalisin mu na 4 tafsiri majalisi na 4 a cikin wannan sura suratul baqara daga wannan masallaci masallacin al-ahfad cikin garin Gombe inda jiya mun gama aya ta 170 daidai yau zamu tashi aya ta 171 jiya mun tattauna game da mas'aloli na abubuwa ne shafi abinci da kuma mu'minai da yadda Allah subhanahu wataala ya musu baiwa ya halatta musu dukkan wasu abubuwa kyawawa sannan mun fara tattauna masala na kafirai wanda kafircin su yayi nisa da waɗanda suka yi takalidanci wajen bin mahaifansu da iyayensu a makance to har yau muna kan waɗannan bayin Allah ne wanda zamu ci gaba da tattaunawa akan su Allah subhanahu wataala yake cewa matalul ladina kafaru kamatalil ladhi yan'iqu bima la yasma na'am
ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم عمي فهم لا يعقلون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa masalul ladina kafaru su dai misalin kafirai kar ku manta a can baya bari mu dan dauko introduction na jiya saboda karatun yau din ya fito da kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya fara mana da magana mu'minai mutane gaba daya da musalin yace ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban kurge abu biyu da aka fada game da mutanen duniya sai aka ce mana halalan sai aka ce mana tayyiban abu mun yi magana mazhabar malikiya da mazhabar shafi'iyya game da halalan tayyiban malikiya suka ce sifa ce tayyiban sifa ce muakkada shafi'iyya suka ce sifa ce muqayyada mun tattauna ko za a ci nan to kar ku manta nan an ce ya ayyuhan nasu nasu aka fada a karatunmu na jiya sannan aka yi mana maganar shaytan inna ma ya'murukum bis-su'i wal fahasha'i sannan aka dawo gabe da maganan kafirai aka ce su sifan su wai zaqila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal natabi ma alfayna alayhi aba'ana in an ce su bi abinda Allah ya saukar za su ce za mu bi abinda aka saukar wa iyayenmu shikenan babu ruwan su ba dalili babu aya ba hadisi babu menene dadai babu wanne ne kwakwalwa take dauka a'a mun samu iyayenmu suna yi ba su riga sun yi zabin su ba to in mutun ya riga yayi zabin sa akwai abin da zai saita shi ina so duk rike wannan introduction din Allah subhanahu wa ta'ala yake ta alauka na abum laikul lin sha'an wala yahtadun Allah yake wa masalul ladina kafaru to ita ce zamu shiga yau wannan kafiran da suka ce zamu bi abin da iyayenmu suke bi mun riga mun yi taking decision mun dauki hanyar mu ta cewa mu abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu za su bi shi za mu bi to misalin su matalul ladina kafaru misalin wa'annan kafiran kamatalil ladhi yan'iqu kamar mutumin da yake kiwon dabbobi ne yake ihu da dabbobinsa wan'iqu wan'aqu sautur ra'i bil ghanam in ka ce an'iq wan'iqu wan'aqu sauti ne na mai kiwo game da dabbobinsa misali abinda ake nufi misalin ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da misalin wannan kafiran game da wa'azin da kake na kiran su kamatal ladhi yan'iqu kamar mutumin da yake kiwon dabbobi ne sai yake daga murya wasu suka ce daga muryar anan gurin kamar mutum ne a tsakiyar je a cikin abin nan tsakanin duwar wasu idan yayi daga muryar sa ba za ku ji echo ba wannan echo mai ka fahimta ba abin da ake fahimta game da wannan echo in ka ce ba sai ka ji ba ta da amfani to haka mai kiwon dabbobi kiran da yake ba sa ganewa bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa in dai har za a ce sun fahimci wani abu to kururuwa ne da ihu kawai za su ji amma ba sa fahimta to haka misalin kafirai yake hisba can waje din nan yaran ku tazuma haka suka yi mana da magaruba bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa ai dabbobin ba abinda suka ji suke ji sai kururuwa da ihu ba shi da amfani ko yanzu dabba bari ka rufuto mana da rashin amfanin wa'azin da wanda ya riga ya shiga duhu yanzu dabba idan mai kiwonta wani da fito yake kiranta ko zai fi tana gane me yake nufi sai dai kawai ta san kiranta yake to kar ku manta a cikin kira guda 15 20 30 akwai foni kiran ma yanka ta za a yi haka ne ko ba haka bane za ta zo ko ba za ta zo ba kuma za a gaya mata yau za a yanka ki yau za a yanka ki na kira wa'anne da wa'anne za a yanka za ta zo ko ba za ta zo ba za ta zo kuma a yanka ta saboda kiran ba shi da amfani a gare ta mathalul ladina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa ya kai annabi muhammad wa'annan wanda har suka yi taking decision suka ce ga layin da za su dauka to irin kiran da kake musu du'aan ne wa nidaan summun kurame ne bukmun bebaye ne umyun makafi ne fahum la ya'qiluna ba za su hankalta da abin da kake gaya musu ba haka dan bid'a idan bid'a ta shige shi ta yi masa ta samu gindin zama a jikin sa to zaka samu ga karkato da shi sai an sha wahala shi yasa wani dan bid'a naga yake fada game da maulidi yake cewa wallahi ko annabi ne ya fito ya hada su sai sun yi ba kun ganshi ba yace ko annabin ne yace ba za ku yi ba sai mun yi wannan summun bukmun umyun fahum la ya'qilun shi sa Imam al-Baghawi a wani approach na fassara ayan yake cewa mathalul ladina kafaru fi qillati aqlihim wa fahmihim anillahi wa ar-rasulihi misalin kafirai game da fahimtarsa game da Allah da manzon Allah misalin su kamathalil man'uqi bihi min al-baha'im utar baya na baya da nawaje ma ko har waje ma duka ai an yi kansa kuskure har da nawaje kamar wanda yake kiran dabbobi ne allati la tafhaqu min al-amr ba ta fahimta abin da aka umarce ta illa sautu sai sauti banda sautin ba abin da take ji wannan sautin ba shi da amfani a gare ta shi wanda yake yin ma yana wahalar da kansa ne saboda kar ka fara kashe wannan ba summun bukumun umyun fahum la yaqilun na'am ala ramma
ya ayyuha alladhina amanu kulu min fadlillahi ma razaqnakum washkuru lillahi إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kulu min tayyibati ga abin da nake so a nake ce muku za mu iso. To shikenan ina ga za ta dauka yanzu. Shikenan Abdallah? Abdallah? Ta mutu ta sake kunna? So ina ga za mu iya karasa yanzu ba matsala. So kun dai gani yanzu abin da nake ta faɗa. Da safe ba ya dauka ba? Ba matsala kuma? Na'am. Alladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ku ci daga kyawawan abin da muka azurta ku. Wancan ayan fa. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Me yasa aka cire halalan anan? Saka ba mu tayyibat kadai. In ka zo ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat. Me yasa ba kawo halalan ba? Saka ba mu tayyibat kadai. Abin da yake faruwa shine su mu'minai ai sun san halal. Dama aikin su ne aikata halal. To yanzu a halal din su tafi tayyibat din kawai. Shi yasa wannan ayar take supporting ra'ayin Imam Malik da yake fassara cewa tayyibat sifa ce mu'akkada. Ba sifa ce muqayyada ba. Za a iya daukan kowanne ayi aiki da shi. Ya ayyuhan nazina amanu ya ku daukan imani kulu min tayyibati ku ci daga kyawawa ma razaqnakum wanda muka azurta ku washkuru lillahi ku godewa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in shi kuke bautawa. Kenan rashin godewa Allah yana nuna baka cikin masu bautawa Allah. Ash-shukru babban al'amari ne. Can an gama maganar kafirai. An gama maganar kafirai. Yanzu an dawo maganar mu'minai. An gama maganar mutane gaba daya. Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Amma da aka dawo kan mu'minai sai aka ce kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ku ci daga kyawawan da muka azurta ku. Washkuru lillah. Ku gode wa Ubangiji in kuntum iyyahu ta'budun. In dai shi kuke bautawa shi kadai. Iyyahu shi kadai. Ta'budun. Nan gurin an kaddamar da mafulun bihi akan fi'ili din dan ya nuna maka alhasr iyyaka na'budu in kuntum iyyahu ta'buduna. So daga rashin godewa Allah a al'amuranka, rashin godiya ga Ubangiji a al'amuranka yana nuna ibadanka tana da matsala. To sai Allah sai ya fara nuna musu abubuwan da suka haramta. Yanzu kan ba an ce muku komai halal bane. Saboda halal suna da yawa ba za su kididdigu ba. Halal yana da yawa sai aka ce ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Ya ayyuhallazina amanu kai kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ku ci daga kyawawa wanda muka azurta ku. Ba a ce da gero da dawa da shinkafa da doki da saniya da raƙumi da kaza ba a yi ta kirgo su ba. Saboda ba za su kirgo ba. Shi yasa sai aka farko a dunkule. Kulu min tayyibati kyawawa kun sani kwakwalwarku an baku hankali kowa ya san menene kyakkyawa. Amma da aka zo na haramtattu dan karancinsu sai aka kirga muku su. Innama harrama alaikumul maitata waddama walhamal khinziri wama uhilla bihi lighairillah. Sai aka tsaya maka su ana aka baka guda hudu ko guda biyar. Innama hurrima alaikum ko hurrimat alaikumul maitatu waddam والحم الخنزير وما أهله على رمى إنما حرم عليكم الميتة كو الميتة دو ياي ناقذي كاني تلاواني حرمت عليكم ميتة والدم والحم الخنزير وما شيسا أبو بوا حرمتتو القرآني باسو ديوا دك أبو بوا نسكي حرمتتو أسكي القرآني باسو ديوا. Ko mu kirga su ne? Za ka iya kirga su da cikin hadisi ba su da yawa. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu nisaikum wa rabb. Aka kirgo su a aya guda daya. Hurrimat alaikum maitatu waddamu walhamul khinziri wama uhilla lighairillahi bihi walmunkhariqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu wannatihatu har zuwa karshe ba su da yawa. Kai saboda rashin yawan su ba aka saukar da aya. Na'am aka saukar da aya saboda rashin yawan su. Ubangiji yace kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahama khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla shikenan ban ma samu wani abu da aka haramta mai banda wayannan amma da aka zo halal saboda masifar yawanta sai aka ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum duk wanda kuka ji an haramta to banda wayannan duk sauran wa uhilla lakum ma wara'a zalikum wannan ni'imar Allah a gare mu haramtacce zaka iya kirga shi amma hana halal sai Allah ce duk wanda ba wannan ba sauransa halal shi sa al aslu fil ashiya al ibaha asali shine duk abin da ka gani a duniya halal ne wannan yana ƙara ƙarfafa maganar malikiya da suke cewa halalan tayyiban wannan tayyiban sifa muakkada ce domin halal yana da yawa duk abubuwan da aka halitta maka suna nan kace-kace ne sai an samu nassi sannan al-aslu fil mu'amalat al-ibaha al-aslu shi ma a dukkan mu'amalolinmu dukkan su ibaha ne halal ne sai an samu dalilin da ya nuna cewa haramun ne banking system da irin harkar saye da sayarwa da muke da shi bai'u taqsit instrumental payment ko sannan wannan wanda ake masa abin nan kasuwan da ake yin ga me kuke kasa haya menene haya purchase da makamantan wa'annan da suke zuwa na zamani duk al'asul a cikin su halal ne sai an bi sai a duba gurin da yake haram sai a ce kaza sai a ci da sai zama gangariya to shi yasa annabi Allah yake cewa iya abubuwan da na haramta mu ga su nan shi yasa ayan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum kana gama ta sai ka ƙara abu biyu idan ka ƙara abu da biyu duk sauran mata halal ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya a hada ta da ummanta ko da khalanta kana auren yarinya ka auro mata gugunta ko ummanta ka hada in ka cire waɗannan da kuma sauran guda 12 ko guda 16 da aka ambata duk wata mace halal ne a gare ka ka aure ta saboda karancin haram to nan gurin sai Allah ya ce inna ma harrama alaykumul maytata nan gurin inna dama ana kiransu alkaffa takuffu inna min al'amal domin inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara amma in an samu ma za ta zama alkaffa za ta hana ta aiki sai zama inna ma harrama alaykum albaytata sai zama maf'ulun bihi ne waddama wa lahmal khinziri wasu suna daukan ma din nan ta zama almausuliya ce alladhi kenan idan ta zama haka sai ya zamana maitatu ne nan gurin zai zama ala annahu qabru inna abisa language na inna ma sana'u kaidu sahirin ba a ce kaida sahirin ba ala language inna ma sana'u kaidu sahirin saboda inna ma zai zama inna alladhi kenan sai ya zamana maitatu sannan akwai wayanda suka ce akwai wanda suka zo da hurrima maimakon harrama to inna ma harrama alaikum maitata abinda Allah ya haramta muku shine mushe ya haramta muku shi me aka haramta nan akluha al-akl cinta aka haramta maka waddama da jini wani irin jini al-masfu jini mai yawa da yake kwarenya shi aka haramta maka kullu ajdu fi ma uhi ilayhi muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna mayt kaga nan ma aka ce yat'amuhu ku rike fa duk ina so zamu iso masaloli ne na fikihu yat'amuhu muna maganan ci ne inna ma harrama alaykum maytata ay aklaha waddama aklahu ko kula ji kuma ci ma addamun mai yawa dan kadan wannan an yi afu a cikin sa dan sauran na cikin nama babu matsala shi sa Allah ce la ajidu fi ma uhiya ila muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa ay yakuna maytatan aw daman masfuhan jinin sai ya zama mai yawa ne aw lahma khinzirin ko naman kare naman alade kazan ta kenan yanzu duk qur'ani akwai inda aka haramta to za kar mu zo kar mu shiga wani wa ma uhilla bihi li ghairillah da duk abin da aka yanka da sunan wani Allah aka yanka da sunan Lata ko Uzza ko Manata ko da sunan abin nan wani gunki wannan ba za a ci shi ba sunan Allah ake yanka za mu zo waɗanda suka yanka da sunan Masihu fa da wanda suka yanka da sunan Uzairu shi ya halatta a ci za mu zo mu tattauna mas'ala din fa man turra wanda bukata ta sa ba shi da abincin ci sai waɗannan da muka faɗa din in bai ci waɗannan ba zai mutu ghaira bagin ba dan zalunci zai ci ba kawai saboda ya saba wa Allah wala adin ba wuce gona da iri ba ya tsarka ya tsallake katanga ta ubangiji da ya hana fala itma alaihi wannan babu laifi a gare shi ya ci mushi babu laifi a gare shi ya ci jini babu laifi a gare shi ya ci naman aladi babu laifi a gare shi ya ci duk abin da aka haramta in yazo zai mutu fala itma alaihi inna Allah ghafurur rahim to kar ku manta dan an ce lalura ba shi yake nuna ba sabo bace dan an ce lalura ba shi yake nuna ba sabo bane lalura fa ka san in ka fada cikin ta fa akwai haraj akan ka shi sa Allah sai kawo gafara game da laluran ma dan ya nuna maka akwai matsala shi sa Abu Ayyub al-Ansari a hadisin sa da suka tafi garin Sham da suka je garin Sham an ce kar a kalli al-qibla ana bayan gida ko a juya mata baya yace to sai suka je suka samu abun bayan gida na garin Sham yana kallon Ka'aba dole zaka juya wa Ka'aba baya ko ka kalli Ka'aba yace fa kunna nan harifu sai muka kasance muna karkacewa amma ba full karkacewa bane wa nastaghfirullah ta'ala sai mu nemi gafaran Allah wannan ba lalura bane ba yadda suka iya kuma sun karkace din amma ba full karkacewa bane dan sauran da basu yi ba sai su yi ta neman gafaran Allah ka yafe mana kaga fa ba su da laifi wannan nuna maka lalura ma akwai tashin hankali akan ta yanzu zakin annabi ba lalura bane in aka ce sai ka zagi annabi ko aka she ka annabi yayi ba da izini a zage shi ai ko mun san hadisin ko to dan Allah zaka zagi annabin kuma baka je kai istighfari ba dan a nuna maka laluran ba tashin hankali ce shi sa ba kuma ni tura ghaira bagin wala adin fala ismalihi inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne to yanzu an gaya mana komai halal masu yawa ne amma haram gashi nan sai aka tsakuro mana aka nuna mana kadan ne wannan rahmar Allah ne a gare mu Allah mun gode maka to wannan ayar akwai bayanai akan ta da yawa za mu dan tattauna a gurguje insha Allah tabaaraka ta'ala na farko na tattauna masala ta farko shine yazo zaka abin nan harama din nan mai tata zai zama mai tata ko mai tatu a wajhi na lirabi kamar yadda muka dan tattauna tayi aya ta farko ya ayyuhallazina kulu min tayyibati ma razaqnakum yazo a cikin muslim yazo a muslim Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abu Huraira ya ayyuhan nasu annabi ne yake fada ya ku ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah ta'ala tayyibun Allah mai kyau ne ai ana nufin qudusun mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karba sai abu mai kyau wa inna Allah amara almu'minina Allah ya umarci mu'minai bima amara bihi almursalin da irin abin da ya umarci manzanni fa kala sai yake cewa ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati kaga manzanni aka ce kulu min at-tayyibati mu'minai kuma sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum kaga babban al'amari kenan to summa zakara ar-rajula annabi sai bada labarin wani mutum ya tsawaita tafiya jikinsa yayi kura ya daga hannu yana ya rabbi amma fa abincinsa haramun ne abun tufafinsa haramun ne abun da yace haramun ne aka ce fa anna yustajabu lahu taya za a karba masa wannan ke nuna mana halal ne Allah yake karba baya karban haram shi yasa Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum karka yadda ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya ginu da haram a jikin dan adam ba abin da zai fidda shi ran kiyama sai wutar jahannama a office ɗinka karka yadda kai ciwa ciwa a wajenka karka yadda kudin haram shi kai zaka kai wa iyalanka mata a gida sahabbai in za su fita sun kasance suna musu magiya kar ku dawo mana da abin da ba halal ba tabi'ai sun kasance suna musu magiya in ka rasa sai haram ka rabu da haram din mu za mu kwana da yunwa amma kar ka zo mana da haram ya anna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai kyau ne baya karba sai mai kyau inna ma harrama alaykum maytata wad-dama wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bi to bari mu dauko al-maytata al-maytata Allah ya haramta muku mushe duk abin da ya mutu ba da yanka ba ko da sokewa ba wannan shine mushe wanda ya mutu da kansa to Allah ya haramta mana ita me yasa saboda maslahan kanmu ba dan ubangiji yana da wani bukatuwa akai ba mu Allah yake dubawa domin duk wanda da ya mutu da kansa to zaka samu akwai rashin lafiya ko ne abu wannan cutan da ya mutu da ita to kuma shi zaka je ka ci shi yasa mahauta su ji tsoron Allah ko kullun suna zaune suna jira ina wacce za ta kasa sai an samu zata kasa sai a yanko ta. Me yasa ba za a ke sayan gangariya ba sai wanda za su kasa? Eh? Saboda sauki ko ga wani window na a bude mana shi. To saboda haka mushe yana da matsala. Yana da cuta. Amma wannan ayan amma ce ta yi generalizing dukkan abin da ya mutu an haramta mana ci. Sai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna mana akwai wasu mushe guda biyu da ya halatta a ci naman su. Annabi ya ce uhillat zana mai tatani. An halatta mana mushe guda biyu, al-hutu wal jarad. Kifi da fara. Waɗannan duka an halatta su. Sannan jini shi ma akwai jini guda biyu da an halatta. Annabi ya ce al-kabid wa tihal. Da hanta da saifa. Wannan duka jini ne. Amma ya halatta to banda wannan guda biyun babu wani abu na nau'i na jini da aka halatta. Ko za mu dan yi trial din fankokin ne mu gani. Ta. Wayannan mushen guda biyun duka an halatta su. Ah banda wannan kana kan in bata amma za a iya kunna muku na. Yana jin mu ma bai kunna ba ku ga ya masa mana. Baya ciki ne kam. Kawo. To mun faɗa mun ce mushe ga wanda aka halatta su ne guda biyu. Da kifi da me? Da fara. Da kifi da fara. Saboda me? Wannan hadisin da muka faɗa dukkan malamai sun ce ya halatta a ci dukkan abin da ya mutu a cikin ruwa. Ba matsala ko? Dukkan abin da ya mutu a cikin ruwa ya halatta a ci. Wannan ita ce mazhaba ta Imam Malik. Da sauran mazhabobi sun yarda dukkan abin da ya mutu a cikin ruwa za a ci. Sai dai Imam Malik akwai ɗaya daga cikin abubuwan cikin ruwa da ya kasa bada amsa rahmatullahi ta'ala alayhi. Saboda abun ya dan ci karo da na farko a ka'idan sa na ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban ya halatta a ci a ka'idan Imam Malik. Amma a zahiri kuma akwai tashin hankali a cikin sa. Shine tambayan sa da aka yi aka ce masa menene hukuncin cin abin nan aladar ruwa? Sai ya ce antum taquluna khinziran. Kun kira shi al-aladi. Ba dai kun kira shi alade ba aka ce eh sai ya shiru bai bada amsa ba. Bai ce za a ci ba, bai ce ba za a ci ba. Amma a cikin madhaba ta Malikiyya al-mashhur min al-madhab shine halaccin cin aladan ruwa. Saboda mai an tambayi Ibn Qasim game da ci. Kenan yana kan ka'idar sa bai saukar ga ka'idar sa ba. Ta halalan tayyiban sifa muakkada ce ba sifa muqayyada ba. Ko? Halalan tayyiban aka tambayi Ibn Qasim ko Imam Malik ya shiru ya bada amsa. Kuma mun san yadda ka'idar Malikiyya take, in Imam Malik ba shi da magana to in Ibn al-Qasim yayi magana to kankat kenan. Aka ce ya Ibn al-Qasim ma za ta kulu fi khinziril ma? Kala yake cewa ana attaqihi, ni dai ina kyamarsa. Wala arahu haraman, amma bana ganin shi haram ne. Za a iya ci. To saboda haka abubuwan cikin ruwa halal ne wanda suka mutu a cikin ruwa. Ya zo a cikin hadisin Imam al-Bukhari hadisin sariya, wani group ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su zuwa wani guri da ake ce masa Saiful Bahar. Sariya, in an ce sariya shine tawagan da babu Annabi a ciki. A cikin tawagan Abu Ubaida ibn al-Jarrah shine shugaba. A cikin su kuma akwai Jabir ibn Abdullah a cikin tafiya din. Shi ya rawaito wannan hadisi din. Yake cewa da suka zo tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su guziri na dan na dibino. An je wannan gari yaƙi ku ji fa yadda sahabbai suke, ba a sake samun wani abinci ba. Yace Abu Ubaida ibn al-Jarrah sai ya kasance yana bin sahabbai da dibino plate plate. A yau kenan sai bi su da plate plate, kowa zai samu kwaya 20-20. Washegari da ya duba dibino sai ga in ba an rage hannu ba zai iya karewa lokaci bai yi ba, sai kuma yana ba su kwaya 5-5. Yace kwana 4-5 sai kuma yana ba su kwaya 2-2. Saboda ba su sake samun wani abu ba a wajen jihadi. Kwana kaɗan sai kuma yana basu kwaya ɗaya. Yace sai da aka zo ana ci bada guda ɗaya mutum uku su yi sharing. guda ɗaya mutum uku su yi sharing. Yace wallahi sai da aka zo ranan da kwaya ɗaya ne aka dan fasa sama, kowa sai dan tsotsa dan wannan gardin zai ji sai ba wani mai tsotsa, wani ya tsotsa, wani tsotsa, har a dawo da shi kwa je sai gobe za mu sake tsotsa. Haka Jabir ibn Abdullah ya fada, hadisi ne ingantacce. Yace kai karshe wallahi abincin mu yayi ƙari, kwana uku, hudu, biyar zuwa kwana goma sha ba mu ci komai ba, kuma an tafi yaki. Kaga balle kai da yanzu kake abin nan, zaka sha ruwa, zaka sha komai, kana ta surutu. Yake cewa muna cikin haka, muna cikin haka, sai kawai muka zo bakin ruwa, sai muka ga wata dabba, kifi ne kato wanda ake ce masa ambar, ana kiransa ambar. Abin da yasa ake kiransa ambar, saboda hanjinsa in aka tatse abin cikin hanjin shine turare na ambar mai kanshi din nan ake samu. To sai suka samu kifin ambar katoto, takdirinsa, ni da na karanta hadisin, takdirinsa zai kai rabin masallacin nan girma, domin sun dau wajen wata suna ci ko wani abu makamancin haka suna cinsa, har lokacin da suka gama bukatun da annabi ya tura su sallallahu alaihi wasallam. Kaga mun ce ne suka dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da suka ganta sai suka ce, sai Jabir ya ce ga nama ya zo, sai wasu suka ce a mushen zamu ci, mushen zamu ci. Sai Jabir ya ce musu ai fa madhitturra, wai karanta musu wannan ayan, inna ma ramalukum maitata wa damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla lil famanitturra, aka ta yanzu famanitturra ne su, kaga sun ci da sunan famanitturra ne, ina so ku biyo ni baya, su da sunan famanitturra suka ci. Amma Jabir ya ce wallahi mun yi kiban da ta ninka ta mu ninkin baninki, muka dawo gurin annabi ga mu nan gabza gabza. Annabi ya ce ya haka, ya ce zan gaya maka me ya faru. Ya kafarta musu gashi gashi, ya ce har ma muka samu rigima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rizqun akhrajahu Allahu lakum, wannan arziki ne Ubangiji ya fito muku da shi, na ji daɗi da kuka ci kayanku. Fa hal ma'akum min lahmihi, kun zo min da dan saura. To yanzu fadin annabi kun zo min da saura kenan, ko ba a halin bukata ba, shi mushar ruwa halal ne, ko ba haka bane, ba ya fito fili ba. To shi yasa Ibnul Arabi a cikin ahkamul Qur'an din sai yake cewa wa yustadallu ala taksisi hadhihi al-aya, banda hadisin Jabir da hadisin uhillal lil maitatani wa daman, to za a iya kafa dalili cewa wannan ayar ba amma bace, an yi mata taksisi cewa wasu matattun za a iya cin su. Ya kawo hadisin Muslim yake cewa ga zauna abin nan Ibnu Abi Aufa, Abdullah Ibnu Abi Aufa yake mun yi yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yaki guda bakwai, sab'a ghazawat, yaki bakwai, muna zuwa gurin yakin abinci yana yanke mana, yake cewa wallahi na akulul jarada ma'ahu, ba abinda muke ci sai fara tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, fari matattu mu tattara a ji aita ci. Kone ke nuna duk halaccin wa'annan matattu guda biyu, banda su duk sauran haramun ne. Sannan kifin nan da faran nan da kansu suka mutu, magani aka saka musu, faroto su aka yi daga baya suka mutu, duk ya halatta, duk da cewa akwai dan sabani kadan, amma galibin maganan shine duka sun halatta. Ga wata mas'ala, kar ku manta na hada abu biyu ne, bana so in na dawo na sake dawo kan jini, da jini da mushe, duka mun ce akwai wani nau'i da ya halatta ko, kala biyu da ya halatta na jini shine saifa da koda ko, ai saifa da hanta, wannan ya halatta ba, mushe kuma kifi da wannan ya halatta. To ya sauran mushen, ya sauran mushen, mushen kaza, mushen agwagwa, mushen saniya, mushen raƙumi, mushen waɗannan abubuwa din, ya sauran su. To na farko, dukkan malamai sun yi ittifaki cin mushe haramun ne sai in halin lalura, wannan duk sun yi ittifaki. To gurin da suka yi sabani, yanzu don Allah za ka siyo saniya ta 350, ina alaji na zero, saniya ɗaya 350, ka yi ta kiwonta, lalura ya zo ya samu, ba kai ba ne fa, wani ne na ga ya yi haka. Mun gane masu kiwon dabbobi, kawai da safe ka zo ka same ta, ta zama mushi, ta mutu, haka za ka ɗauki da kai ta jeji. Mun yadda cin haramun ne, shi yasa can da na fassara muku aya, inna ma harrama alaikul maitata, nace muku aklaha, waddama, shi ma haka. To mun yadda wannan ittifakan ci haramun ne, ta ma amfani da ita fa yanzu ba na fi ba za fede ta ba da dauki fata ayi amfani da ita hanjin da naman na baza shi ya bushe idan ya bushe a nika shi eh aje ayi abincin kifi da shi kare da nake zuwa ne ita sayo masa abinci aje abin nan ba a sa wannan mushin a fridge a yayyanka ta a sa a fridge mu samu abincin naman karamu ba gidan su da aka kawo dabbobi ba za a iya kai musu ba haka kawai ya halatta sannan kitse din nan wata fa za ka iya samu tana da kitse kaman garwa biyar ko gare wani za ka cire na kitse galan galan din nan folitas shi ne galan ba yanzu wannan kitsen haka za ka je ka jefar kabin ne tunda malamai sun yi ittifaki cin haramun ne to amfanuwa da wani part na tafa kasusuwan a cire a nika calcium ne da ake ba wa kifi ake ba wa kaji ake ba wa kaza yaya za a yi to nan malamai sai suka yi sabani mata ba guda biyu malam Nuhu Allah ya maka albarka to ga wani abu na biyu ya halatta ka sayarwa arna su ci tun za su ci kayan su to bari ku dawo bari mu dawo kaida malam Nuhu shi ma sun yi ittifaki haramun ne sai da ita yanzu muna maganan ya matsalan amfanuwa da ita haramun ne ka sayar da ita amma amfani da ita fa shine zamu tattauna a wajen har zamu zo gurin da aka bada kofan watakil sai ka sayar din zamu zo mu yi magana akan ta masaba guda biyu masaba ta farko suka ce yajuzu lintifa'u bil maitati fi ghairi al akli ya halatta kai amfani da mushanka kayanka amma banda ci ka bai'in wa shira'in wajen sayarwa da saya a lokacin da kake bukatar mushan nan da ba za ka samu sabanin sa ba aw tala ko saka wa katako mai kwanke nan a sa wa katako aw wuqut ko makamashi aw tasmidu zar'in ko a maida shi taki wannan shine ra'ayin Ata ibn Abi Rabah shine madhhaba ta Hanafiyya shine madhhaba na Zahiriyya a cikin magana na Hanabila akwai kauli mai karfi ce masu ma sun yadda ayi aiki da mushe a gurin da ba ci ba da jini ma kuma duk zamu zo mu tattauna a gurin da ba ci ba kamar yanzu mushanka wannan Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama yace kazarka in ta mutu in gidanka akwai kuliya ka barar da kata ka cire gashin ka gyara ta ka sa ta a leda ka samu gunda zaka ke ajjewa kake ba kuliyar ka har ke gari kar kai asara biyu wannan cin kuliya duk kuliyar ne za ta ci ai baka da matsala akai to wannan shine ra'ayin su menene dalili da yasa suka ce za a iya amfanuwa da mushe din fadin Allah madaukin sarki innama harrama alaykum maytata waddama wal hamr kin suka kawo wannan aya suka ce ayan ta zo ne fi siyaqi ma la yajuzu akluhu mimma la yajuzu ayar tana maganan abin da ya halatta a ci ne da wanda ya haramta a ci saboda haka amfanuwa da ita za a yi aiki da ita saboda a farkon ayan in ka duba kulu min tayyibati ba ka bane ya ayyuhan ladina amanu kulu min tayyibati kaga kenan cin aka haramta ba amfanuwa da ita ba da wannan ayar gaban mu so kafa dalili sai suka ce ga dalili na biyu hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi hanyar Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wajada nabi sallallahu alaihi wasallam shatan maitatan utiyatha maulatun li maimuna akwai annabi ya ga wata taure akuya macacciya wanda aka bawa baiwar mai baradiyar baiwa ta maimuna sai ya ganta ta mutu sadaka aka bata sai ta mutu sai annabi yake cewa me yasa kuka je kuka jefar me yasa ba za ku yi amfani da fatan ta ba ai innama haruma akluha ai abin da aka haranta cin namanta amma wani abu da za ku yi amfani da shi a fat dinta sai ku dauki fatan ku je mai ta ku yi aiki da ita hadisin Bukhari fa kun san iya inganci kenan kun ga wannan hadisin ya nuna mana sarahatan ya halatta ai amfani da mushe ba a hanyar ci ba dalili na gaba warin kara mana guda daya duk da cewa hadisi ne akwai maganganu a kansa ina ga wannan ma ya ishe mu saboda time wannan kadai ma ya ishe mu na annabi ya ce ai amfani da fatanta wancan hadisin da na tsallake ta shine shi ma matarsa ne sallallahu alaihi wa sallam saudata bintu zam'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dabbanta ne ta rasu adam yake cewa me yasa ba za ki dauki maskaha ba maskaha ai jaldaha me yasa ba za ki dauki fatan ba na akudu maskashatin tace ya zamu dauki fatan dabba ta mutu hadisi ne akwai baganganu a kansa amma dai shi ma a ciki yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ayi aiki da fatan ta babu matsala ra'ayi na farko sun kuma dalili da aya da kuma hadisi ingantacce ra'ayi na biyu shine namu na masabar malikiya suka ce la yajuzu lintifa'u bil maitati mutlaqan malikiya kenan suka ce ba za a aiki da mushe ba mutlaqan saniyar kai dai kaje ka binne ta kar ka bar mutane su shawari sai dai ka jefar da ita wa tahrumu sa'ir wujuhul intifa'u biha duk wani abu da ka sani na amfanuwa da ita haramun ne illa ihabaha sai dai fatan ta kadai fatan kuma ai kun san hadisin wancan dama hadisin yan group A dama sun ce dama annabi fata ya nuna ko sai suka ce to su ma sun yadda fatan amma banda fata ba za a amfani da ita ba ita ma fatan ba adad dibag bayan an bubbuge ta wannan shine mazhabar fuqahaul malikiyya wal shafi'iyya wal hanabila fil mashhur anhu wa jama'a min al hanafiyya wa adilla ga dalilansu na farko shine abinda bukhari da muslim suka ruwaito kun ga can bukhari ne kadai nan kuma bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qatalallahu al-yahuda Allah ya tsine wa yahudawa hurrimat alaihim ash-shuhum Allah ya haramta masa ya haramta musu kitse kun san su da aka tashi haramta musu abu sai aka haramta musu kitse ku za su yanka dama su cinama amma banda kitse shi yasa nan gurin nake dan yi wa likitoci raddi nake cewa wai ni likita kai me yasa zaka ce ba za mu ci kitse bane kam ai waɗanda aka haramta musu kitse ma dan azabtar da su ne to in ko ba haka bane dan an haramta wa yahudu kitse ne dan yana da amfani ko dan bai da amfani dan yana da amfani aka haramta musu shi to kai likita me yasa zaka haramta mana shi eh me yasa zaka haramta mana sai suka ce akwai likitan da suka ban amsa suka ce a'a mu ba mu haramta ba da wannan likitocin su ma alaran mu'mini ne sun san Qur'ani ce mu likitoci ba haramta mu kai ba ai har ruwa ma da yake halal shi ma muna haramta shi ta wani babinsa sai nace me dalilin kai ce ai Allah ya ce ai kulu washrabu wala mi tusrifu yace shi ma kitsan ba a so auce gona da iri ne ka shi dan dade kuma wai ake bibiya ake gane cholesterol HDL DIY din su ba so su nan bobi to Allah ya haramta musu kitse to ba yahude dan banza ne tunda an haramta musu sai su narka kitsan su ba za su ci ba amma yaje su sayar sai su ci kudin to wanda ya sayar ci kudin ka ya ci fata ya ci abun ko sai annabi ya ce Allah ya tsine wa yahudawa Allah ya tsine musu lokacin da aka haramta musu kitse fa ba'uha sai suka sayar wa akalu athmanaha sai suka ci kudin kenan wannan hadisi yana nuna mana cin kudin ma haramun ne mushen ka ci kudin sa haramun ne hadisi na biyu shi Imam Bukhari inna Allah wa rasuluhu annabi yake cewa inna Allah wa rasuluhu harrama bai'al khamri Allah da ubangiji sun haramta sai da jaki wal maita da mushe kun ga an ce banda sayarwa da mushe wal asnam da gumaka faqila ya rasulullahi haka ce ya manzon Allah ara'aita shumal maitati he a sai suka ce ya manzon Allah me yasa ba za mu narka kitsan mushan mu sai da kitsan ba fa innaha yutla biha as-sufun ana saka wa jirgin kwale-kwale dan kar mai kar ruwa ya shigo wa yajhanu bihal julud sannan ana saka wa fata ta yi laushi wa istasbihu biha an-nas sannan mutane suna fitila da ita qala la annabi ce haramun ne huwa haram haramun ne kun ga hadisin bukhari ne shi ma annabi ya haramta haka abinda Abu Dawud inna Allah harrama al-khamra wa thamana wa harrama al-maytata wa thamana ha annabi ya haramta mushe da kudin mushe annabi ya haramta to kaga dalilin wayannan dalile ne masu karfi da suka nuna haramci wayancan kuma su ma dalile ne masu karfi da suka nuna halalci ya zamu har asa da su duk su inganta to sai malamai suka yi jam'i suka ce yadda abin yake hadisan da suke nuni a bisa harancin mushe da kuma wacce ta nuna halaccin wallati bayyana anna Allah ta'ala idza harama akla shay'in harama manhu da kuma hadisin da suke nuna wanda Allah in ya haramta abu ya haramta kudin sa zamu dauke ta akan idan an sayar da nufin aba wani ya ci ne arne da ka faɗa malam Nuhu in ka san zai ci da yazo ba zai saya ne ya kai wa dabbobin su ba to nan haramun ne a sayar wancan hadisan sun haramta sayarwa ne ga wanda aka san ci za a yi mun gane ko in aka sayar haka wannan haramun ne to in ku haka ne ya zamu yi da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar a sayar kar ai aiki da fatin ta wannan haramun ne mun gane ko wannan hadisin sai suka yi maganganu da yawa suka ce Allah subhanahu wataala harmaduhumul humur alahliya Allah bai haramta naman jaki ba ya haramta ko bai haramta ba wa akalut tin Allah bai haramta cin laka ba wasumum Allah bai hana cin guba ba da makamantan su wama zalika kad ajma'a al-fuqaha ala jawazi bai'iha amma malamai sun ijma'i ba ittifaqi ba ya halatta a saida ita ba ma zuwa mu sayo fiya muna sayo ko ba mu sayowa amma haramun ne me a ci haramun ne a ci ko da wasu abubuwa sai suka ce to ai ba wai ba kowane abu ne da aka haramta cin sa ba kuma za a haramta saida shi wannan shine dalilin su na biyu sai suka ce to wancan hadisin kuma wancan hadisin wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito inna Allah wa rasuluhu harama bai'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam wannan asalin hadisin ya faru ne a lokacin fathu amul fatihi amul fatihi ne domin Quraishawa sun zama basu jima da shiga musulunci ba to an haramta sai da wayannan abubuwan annabi suka tambaye annabi annabi ya ce haramun ne haramun ne haramun ne tunda sabbin musulunta ne kuma a jahiliya sun kasance suna yi yanzu in ka buda musu kofa za a je a ci gaba da yi da kuma hanyar a ci din annabi sai ya haramta musu annan kurin daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wayancan hadisin dan ya nuna maka halaccin su wannan shine jami'in da malamai suka yi saboda haka idan akwai lalura idan akwai buƙatuwa musamman akwai ka'ida ta masu fiqh yu'malu bil qawli al marjuh inda tazahumi ana aiki da qawli marjuhi duk da cewa wannan qawlul awwal ba marjuhi bane qawli ne mai karfi mai cin gashin kansa za a yi aiki a lokacin da aka samu cinkoson abubuwa suka cinkushe to za a yi aiki da qawli marjuhi bari mu ba mu misalin ka'idar yadda za ta fito bai halatta ayi jifan shedan a makka ba a rana ta biyu sai rana ta yi zawali amma saboda masifar cinkoso mutum miliyan uku za su tafi jifa ka musu fatawa cewa kowa bayan azhar zai yi wannan ka jefa mutane cikin haraj sai malamai suka yi fatawa za a iya jifa karfe 11 karfe 12 karfe 10 karfe 1 aka kakkasa awoyi din dan kar a tafi lokaci guda kun ga at-tazahum ne yasa aka dauki kauli marjuhi to nan gurin ma akwai tazahumi talauci yayi yawa ga halin da ake ciki to yaya hukuncin sannan dukkan sun yi ittifaqi mushe najasa ne dukkan su sun yi ittifaqi mushe najasa ne to yaya hukuncin aiki da mushe a lokacin da ake da bukatuwa da ita shine sababin sabanin shine cewa shi najasa ne hukuncin amfani da najasa in mun yadda sababin da yasa aka haramta najasan sa hukuncin amfani da ita sai shi ba malamai suka rubuta shi uku shi ma suka kashe uku wai suka ce haramun irin su malikiya wai suka ce makaruhi ne makaruhi ne yanzu ka azarka akuyarka kifinka karanka ko wani dabba ne da ake ci kuma yake cin nama wani dabba ne ana cinta kuma tana cin nama yawa kaza tana cin nama ko to ku dauko kifi mana ku dauko kifi kifi yana cin nama yana shan jini shi sa ake kiran su ko abin nan carnivorous ne ba sun kasu kashi biyu kifi akwai carnivorous kamar abin nan muna da clarius muna da menene heterobronchus da wuce nake nema heterobronchus waɗannan carnivorous ne cannibalism cin juna da cin nama a tattare da su to duk wanda yayi san kiwon kifi ana kawo musu kaji da hanji da nama to ya halaka kawo musu wannan kai ta ba su naman mushe da kashi da jini to a kauli na uku ya halatta a ba su jini koda kuma jinin nan baya da ka iya sai ka saya wanda ya sayar maka jinin ba jinin ya sayar maka ba ya sayar maka da gashin soye jinin da yayi da aikin da yayi na dawainin sai ya sayar maka haka mushe babu abinci wadatacce sai an hada da mushen akuya mushen kaza a gyara shi a kai wa kifi a mai da shi abincin kifi a kai masa ko naman kaji ko abinci da ake bawa kaji ko karnukan gidanka ko gidan zu a samu saniya ta mutu duka wannan a saba ta uku ya halatta a yi amma akwai sharadi idan dabbobin da ake bawa su ci ne kuma dabbobin su ma ana cin su ba kare da irin su zakanya da sauran su ba, in dabbobin ana cin su to a tabbata in ana ba su najasa da mushe da sauran su da jini, a tabbata kafin a ci, domin in suna ci sun zama jallala, abinda malaman fiqh suke kiransa jallala. Jallala ita ce dukkan dabban da ake cin ta take cin mushi, take cin najasa, take cin kashi, take shan kwata. Akuyarka da kazarka da agwagwanka in suna cin kwata, suna cin kashi, to lokacin da zaka yanka su sai ka daure su, sai ka killace su na kwana uku ko na kwana bakwai ko na kwana 40 shine abin da yafi. In suka yi kwana 40 suna cin halal, to lokacin sun cire haram din dake jikin su, sun cire najisan dake jikin su, sai ka yanka ka ci. To sai malamai suka ce ga gurin da ba yadda ka iya, sai ka bawa kifinka ko kajinka ko wani abin kiwonka. Misali kana kiwon kada a gidanka ko eh ba suna cin abin nan ba, suna cin nama ba, to lokacin da kake ba su najasan nan, to in har ka zo zaka ci, sai ka killace su daga cin najasa, sun yi kwana 40 suna cin mai kyau. Shi yasa masu kiwon kifi su sun sani muna yin haka, muna siyo musu jini a hada da cake, a hada da kashi, a hada da waye, a shirya musu abinci. To in ka san zaka yi harvesting kifinka da kwana 40, to sai ka daina ba su wannan mai najasa din, sai ka ci gaba da ba su wanda ba mai najasa ba mai kyau na kwana 40. Bayan kwana 40 ya halatta a je a sai da su a ci. Wannan ita ce fatawa ta karshe a ciki insha Allah tabaraka wa ta'ala. Haka mun yi maganar jini, na'am ba sa ne eh, shine yanzu muke fada, ai shine muke fada din, shine ake yin haka din, duk in dab da sai da su sai a killace wasu kwanaki, za a iya dauka ma kwanaki mafi karanci, amma a tabbata an ba su quantity na abinci mai yawa. Kamar kifi zaka iya 3 days baka bashi abinci ba, after 3 days kuma bai yi fitsarin da shi, after 3 days sai ka bashi mai dan kyau na kwana 3 kwana 4 zuwa sati, tunda akwai wanda suka ce mafi karancin kwanakin jallala 3 days to 7 days, sai ka dauki wannan 7 days din, sannan sai ka yi harvesting din sa. Kuma gashi na abinci muna da shi, muna da eco plot, muna da waye da waye da waye. Saura minti nawa? To matsala ta gaba ba mun ce haramun ne mushe ba, to a yanzu yau naziru tambaya zan yi saboda fiqhun ya fito, fiqhun matsalan ta fito. Naziru zaka sai da saniyar ka, tana da cikin wata 7, saura wata nawa ta haihu? Su ma wata 9 suke ko? Oh, shekara ko? Saura wata nawa ta haihu? Wata 3. Ya halatta a kasuwarku na dabbobi ka zo ka ce zan sayar maka saniyar nan amma banda dan ciki? Me yasa? Saboda part ne, saboda dan ciki part ne na nata. Kun gane? Ina so in fito da fiqhun mas'ala din. Sai malamai suka ce dan cikin saniya da dan cikin akuya part ne nata, kamar yadda ba za ka zo ka sayar ka ce banda kafa ba, banda kai, banda wuya, to haka ba za ka ce banda dan cikinta ba, domin part dinta ne. To ina hukuncin dabban da aka yanka ta da aka fede sai aka gada a cikinta, ya hukuncin cin wannan dan mushe ne ko ba mushe bane? Ai daga bayani na ba kun san ba mushe bane, tunda part dinta ne. Yadda aka halatta maka cin kafanta da wuyanta da bindinta duka kenan an halatta maka shi. Wannan kuma shine nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Jabir shi ma dan Abdullahi yake cewa an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam game da saniya da akuya da aka yanka ta da kuma raquma da aka yanka ta, sai aka samu da a cikin cikinta macecce, ana fida sai aga ga da macecce a cikinta, sai Annabi ce in shitum fakuluhu, in ku ga dama ku ci, sai Allah Annabi ba ku zabi. Li anna zakatahu zakatu ummihi, domin yankan da aka yi wa uwarsa kamar shi ma an yanka shi ne. A wani guri yazo zakatul janini zakatu ummihi, kaga zakatu aljanini mubtada da khabar, zakatu ummihi zakatul janini zakatu mubtada wa huwa mudaf, aljanini mudafun ilay, zakatu nabiyu khabarun lil mubtada, ko kenan yankan da aka yi wa uwar mubtada, khabar din sa shine yankan da aka yi wa dan ya dauki hukuncin wannan yankan. Duk da cewa ya zo shi zakatul janini zakata ummihi, wanda ya zo bin nasb yana nufin zakatul janini ka zakati ummihi, yadda aka yanka dan haka za a yi uwar, haka shi ma dan za a yanka, kenan in aka fede ya fito ba rai a wancan na biyu din mai fata ba za a ci ba, amma mai damma din nan shine mashhuri dan tayi ya halatta a soye shi a sa masa magi a cinye shi eh sayarwa duka ba laifi duka shi wannan ai tsantsan halal ne a ciki hurrimat alaikum maitatu yanzu baya cikin maitatu wannan dan da aka samu a ciki baya cikin maitatu ibnul qayyim a cikin tahdibus sunan dan ya kara tabbatar maka da halacci din sai yake cewa wasahabatu lam yasalu an kayfiyati zakatuhu su fa sahabbai ba tambaya suke ya ake yanka shi ba tambayan yankan sa ake ba suna tambayan ci ne annabi sai ya kawo musu maganan yanka yace ai yankan uwar ya wadatar wanda yake nuna kenan ba maganan yanka suke tambaya su suna maganan ci ne jawaban lahum wa inna ma saalu an akli janin alladhi yajidunahu ba'd adzafi fa aftahum bi aklihi sai ba su fatawan ya halatta a ci halalan halal ne bi jiryani zakati ummihi alai in dai an yanka uwarsa wa annahu la yataju ila an yanfarida bi zakah bai kadaita ba qala abdullah ibn ka'ab ibn malik abdullah dan ka'ab dan malik yake cewa kana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna sahabban annabi sun kasance suna cewa idza ash'ara aljani in dai dan akuya ko saniya ya fitar da gashi fa zakatuhu zakatu ummihi yankan uwarsa shine yankan sa wa hadha ishara ila jami'ihim wannan yana nuni dukkan sahabbai haka suke ya kaushe cikin tahdibus sunan mas'ala ta gaba nau'uka na kifaye amma tunda mun danye shi a baya ba za mu abin nan ba yankan kristoci da suka kira sunan annabi isa a gaban ka kana ji suka ce masihu da ba yahude da ya kira uzairu ya hukuncin cin wannan yanka din tunda mun ce wa ma uhilla li ghairi llahi bihi ko ma uhilla bihi li ghairi llahi mun yarda arne in yanka ba za a ci ba ba majusa in yanka ba za a ci ba kirista in yayi yanka ya kira sunan annabi isa dama sunan wa kake so ya kira sunan waye ya zai kira allah shi ba nashi ba shine nasan bai to in ya kira sunan masihun sa ba ita ce masalan da zamu tattauna gobe insha allah tabaaraka wa ta'ala mu karasa wannan aya din da ikon allah zamu dakata anan gurin subhanaka allahumma bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.